Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shin hanci lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ta laliban hanyar da za a warware yajin aikin malaman jami'a a Najeriya. Wasu masu fashin baki na gargadin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in kasar.
At University of Jos, in the last 4 years, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai biyar. Suka ce kaso wuce da matansu da yawa, ko wani da shi da matansa duk professors ne to sun tafi.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai kawo mana. To amma fa sai mun fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labarin. Iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga akan tituna tsawon dare na 9 a jere ranar Lahadi domin nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin Tehran. An gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York da Paris da sauransu. An fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan Satumba a wajen jana'izar Amini, wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22. Da ta mutu kwana ɗaya kafin barkewar zanga-zangar, yayin da take tsare a wurin 'yan sanda da ke tabbatar da mata na shiga ta kamala a ƙasar ta Iran mai bin tsarin Islama sau da ƙafa. An kama ta ne a ranar 13 ga watan Satumba bisa zargin karya tsatsauran ƙa'idojin sanya hijabi. Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi yayin da yake magana a shirin This Week na ABC. Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asirce cewa Biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin harin nukiliya. Sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani ga amfani da makaman nukiliya a Ukraine saboda mun zayyana musu. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. Yayin da ake ta laliban hanyar da za a warware matsalar yajin aikin malaman jami'a a Najeriya wanda aka kwashe sama da wata 7 ana yi, wasu masu fashin baki na gargaɗin cewa yawan yajin aikin zai iya haifar da matsalar karancin masu karantarwa a jami'o'in ƙasar. Watanni sun yi nuni da cewa tuni wasu malaman na jami'a suka fara canja aikin nasu yayin da wasu suke ficewa daga kasar. Daga Abuja ga rahoton da Alhassan Bala ya aika mana.
Dubban dalibai a Najeriya na zaune a gida sama da watanni 6 biyo bayan shiga yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya, wato ASU, ta yi. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin ba aiki ba albashi. Duk da hakan, malaman jami'o'in sun yi ƙememe kan komawa aiki tare da shan alwashin sai an biya musu buƙatunsu. Ƙungiyar ta ASU ta bakin mataimakin shugabanta na ƙasa Christopher Figuna ya bayyana cewa irin halin ƙoƙin kula da gwamnati ke yi wa fannin ilimi ya sa wasu malamai barin aikin koyarwa a yayin da wasu suka koma ƙasar waje.
At University of Jos, in the last 4 years, professors, cikakken professors da suka bar medical sciences sun kai biyar. Suka je kasan waje da matansu da yawa, ko wani da shi da matansa duk professors ne, duk sun tafi.
kuma inda sun tafi suna hanya ma wayanda suke baya su bi su domin za su ce komai na nan zo mu yi aiki anan. So mutane suna tashiwa, mutane suna barin kasan.
A inda wasu malaman ke barin aiki saboda yawan yajin aiki da rashin samun wasu damammaki, koya makomar ilimi za ta kasance a manyan makarantun kasar
idan ba dauki mataki ba cikin gaggawa kuma a hanyoyi da suka dace. Za a wayi gari malaba jami'o'in namu sun koma hoto babu malamai sai jahilai wanda dama can kamar yanda ne bayani ba wai su suna son koyarwan bane an ba su ne kawai dan sun rasa abin da za su yi da zarar kuma sun samu wani aiki su ma sai su gudu su bar wannan aiki na koyarwa sai ya kasance ba a samun abin da ake bukata.
Baya ga illa da wannan abu da ke faruwa ke da shi ga ilimi, shin yana iya shafar wasu fannonin rayuwa?
A wayi gari dole waɗanda aka iya samun su za a ɗauka ba tare da cewa sun karantu sosai ba, sun san makamar aikin gurin da aka ɗauke su. Shi yasa ma a yanzu za ka je wasu gurare da za ka tarar ɗalibi ya fito daga jami'a ya gama botar ƙasa an ɗauke shi aiki, in ka ba shi takarda ya rubuta maka memo sai ku kwana ku ini ya gagara rubuta. In kuma ya kasance gurin da aka ɗauke shi ba wai aiki ne na ofishi ba, aiki ne da ake buƙatan professionalism, ya zama injiniya ne ko misali malamin likita ko kuma malamin magani da sauransu, sai ya kasance mutum bai san makamar aikin.
Akalla ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne a Najeriya suka rubuta jarabawar shiga jami'a a wannan shekara, wanda suke jiran janyin yajin aiki don samun gurbin karatu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, wani soja ɗaya ya mutu yayin da wasu kuma su shida suka jikkata a ƙasar. Bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani sansanin soji da ke yammacin Mogadishu. Kamar yadda wani soja da wani ma'aikacin asibiti suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ƙungiyar Al-Shabab da ke ƙawance da Al-Qa'ida ta Somalia ta ɗauki alhakin kai harin. Ɗan ƙunar bakin waken dai ya yi sojan gona ne ya shiga cikin sauran sojojin gaske yayin da suke shiga wani bariki da sanyin safiyar jiya Lahadi. Kafin ya tayar da bam ɗin, kamar yadda wani soja a sansanin sojin mai suna Captain Aden Omar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Wata ma'aikaciyar jinya asibiti a asibitin Madina ke birnin Mogadishu ɗin ta shaida wa kamfanin dillancin labaran na Reuters cewa sun karbi gawar soja ɗaya da ya mutu da kuma wasu mutane shida da suka samu raunuka. Akalla mutum 11 da suka hada da 'yan sanda 8 da wani karamin basarake suka mutu a yankin arewacin ƙasar Kenya da ke fama da matsalar fari yayin da suke bin sahun wasu barayin shanu a cewar 'yan sandan. Sadar dabbobi ko kuma takaddama kan kiwo da kafofin ruwa sun zama ruwan dare tsakanin al'ummomin da ke kiwo a arewacin Kenya. 'Yan sandan sun bayyana a shafin Twitter cewa an kai wani mummunan hari da barayin shanu a gundumar Turkana a ranar Asabar. 8 daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne, 2 farar hula da kuma 1 wani basarake. 'Yan sandan da aka kashe dai sun daɗe suna bibiyar 'yan ƙabilar Pokot da suka kai hari wani ƙauye suka gudu da shanu.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 3 na dare ne da minti 9, 8 na safe kenan da minti 9 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 9. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 kazalika a kodayaushe muna nan a shafin mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA dake tabawa wanda ke cewa matasan tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. Shin ya hakan kan shafi rayuwar matasa ne a yankin da kasuwancinsu, kuma wace gudumawar matasan za su bayar wajen dakile yiwuwar ayyukan 'yan ta'adda? Muna tare da matasa a Zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Yunusa Kumulya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya Ibrahim Abubakar Rima na magana ne kan inda yake ganin zai fi tasiri jami'an tsaro su rika tsayawa ko sanya ido kan hanyar Abuja zuwa Kefi a jihar Nasarawa.
doka da aka sa. Ka san me? Yana da kyau ai a shi karu local government a ce akwai gurare da ake bance wanda da a sa do maka matakan tsaro su zama suna zama a guyen saboda irin gurare kamar zan ce kamar daga in ka bar in ka bar niya za ka yi ta gwandaran nan akwai da wani guri mai dan daji a gurin kaga irin gurin ya kamata a yi yawara annani ga irin aje kamar polisa guda 6-7 haka yawara irin gurare ana dan tattaka su ka gane amma polisa barati wannan ba sai da DJ gurin police na sun yazo wucewa eh sai a sa road block wai in an zo wuce an kama ka kenan sai a ci ka tara ina ya zama haka okay inde suka bar daidai gurin suka je irin gurin da nan na lissafo yanzu ko irin su ta gurin ku cika wannan da akwai dubu akwai wasu wayewaye kaga ana gurin tuttare duwa ne wayewa za su yi a harkallan su ba wani sani to irin wannan abu inda an san da dokar ne yanda ya kamata sai a je irin gurin a sassa matakan tsaro su zama suna gurin
akwai labarin da daji banda ma Ibrahim wannan matsala ta firgita da yan ta'adda wasu barayi da daddare a yankunan suna shiga su fasa shagunan mutane su yi sata na ga akwai inda na ga wasu yan banga da gora suna rike da ita wanda duk in an rada mutum goran nan ba magana da torchlight
wannan zan iya cewa ka gane ka san da dan gari aka ce baƙo bai taɓa zuwa waya je shagon mutane ya fasa ba dole za ka samu a cikin matasan garin da suke zama ba su da aikin yi sai irin wannan aikin inda dai a fasa mutane shago so ni dai na san cewa ita ba an dauka kwaran mataki har ya zama cewa akwai wani jirgi mai sokan anguli da tashi angulai yana zagaye jihar Nasara kusan kwana 2-3 sati 2 da suka wuce kafin dokar ta fara ake irin dube-dube kenan na ga ina fahimta amma me yasa in dai dare yayi ba iri wannan abu sannan kuma matakan su
wannan dokan
sannan su irin police su vigilantin nan ya ba su special training ka gane ya kamata a rinka deploying is in da ya kamata irin dan kananun dajina haka da dan wani su gurare da mutane ba cika wani harkar labar
ba su dace da aikin gari ba
yawa ba su ne mana
halin nasu akwai wata matsala da take faruwa an yi ittifaki duka matsalolin tsaro a kasan dan in za a aikata su da mashina ake aikata wannan highway din mai mashin baya ma bukatun yayi aiki da ita idan yana idan zai tashi ya je shi ya yi wani aikin asha zuwa da attar hanya wannan babbar hanya a tare ta wai da zumar wai ana tsaro ne ni a gani na wannan kawai ba tsaro bane ba gaskiya saboda zaka iya tafiya tun zaka iya gama karu ka baki dai baka hau wannan titin duka akwai ta inda zaka bibbi ka wuce to kaga kenan tsaron da duk ake so a bayar gaskiya akan wannan babbar hanya bai yi ba wallahi
wato kuyin da za a bi lunguna a zaga har amma dole a sake dawowa kan babbar hanya
da farko ya kamata mutanen gari su taimaki jami'an tsaro ne duk inda suka ga wani mutumi da bai kwanta musu ba su yi kokari su tura su tafi police station su yi reporting da wuri-wuri saboda a zo a bincike shi amma tsaron dai yan sanda a bakin babbar hanya wannan ba zai ma dakatar da wannan abin da ake yi
to ai wannan ba ma wani abin da yake karawa illa ibudewa wani abu ma da yake bani mamaki shine da kafin wannan dokar ta zo da zaka fita bakin hanya nan Maraba inda ai mutane suka fi yawan hada hanya da ta tafi Aso da hanya da ta bi Karo din nan nan ne dai za a ce gurin da ake sauke ma'aikata da yan kasuwa in sun gama harkokin su za su tafi gida so za ka ga nan gurin tun daga U-turn na wurin masallacin Juma'a din nan har ka biyo har ka zo ka wuce kofar gidan Ba'ari ba inda za ka ga akan hanyar nan wai an sa no parking yadda za an nuna maka alamar kakkafa ka a gurin so amma abun mamaki sai kaga cewa ba ma iya jami'an ɗan sanda bane su wa'annan jami'an sa kai din nan su za ka ga su ne da kama mashin su ne da kama keke su ne da in sun raina maka hankali ma an ka faka da motar ka su kama ka so kaga shi yasa ake samun matsaloli maimakon su tsaya a cikin kasuwanni da anguwanni su kare rayuka da dukiyoyin mutane ai ko cikin satin nan ma an bude shaguna a cikin kasuwanmu an ɗebo wa wani
babban international market din
ba a cikin nan dai kasuwar ta ainihin kasuwar Maraba babban attajirin kasuwanmu wanda daga China yake kawo kayansa aka bude aka shiga tasilin aka shiga aka yi masa mahaukaciyar sata so kaga irin wannan ni sai in ga jami'an tsaron nan da kuma tsakaninsa da police station kwata-kwata ina ganin shopping center ne kawai ta raba su, tunda su ma jami'an 'yan sanda a shopping center suke, kuma daga shopping center hanya ce ta raba kawai sai shagunan bawan Allah nan. To kaga wanda yake jikin police station aka ce an shiga irin waɗannan guri, an masa irin waɗannan ta'addanci, sai kaga mu sai mu ga cewa jami'an tsaron abubuwan da ya kamata su yi su bullo da tsari waɗanda ya kamata su kare rayukan mutane da dukiyoyinsu ba haka suke yi ba, suna fakewa da wannan su nemi kuɗi ne ni a nawa fahimta.
Wato ya nuna watakila suna can bakin titi nan kuma cikin shaguna ko lunguna
ana yin abin da bai kamata ba, saboda kamar yadda dan uwana Buhari yake magana, wannan bawan Allah muna tare da shi, zaman oga yake a gare mu, kuma attajiri ne dan ya wuce wannan. Amma abun mamaki a ce kusa da ga guri ga police station a ce an shiga ta siling an masa sata, abun dubawa ne
kuma aka shiga har aka gama
har aka yi sata har aka fito har yau ba a kama kowa ba.
Wai kuke mamakin wannan Danilo, karka manta bara fa shekara guda kenan an je da trailer an faka an bude shago an loda shinkafar shagon gaba ɗaya, kuma daga shagon kana gano police station, daga police station kana gano guri
inji ba wani ana san ba wace ce akwai lauje cikin nadi. To amma ni abu
ne Ibrahim kikat in an sa lauje nadi, to zai Ibrahim ka san ka kula da girman lauje kuwa
kai. Amma labarin ta dan girgiza suka ce daga inda aka yi abun kana hango police station yanzu, saboda Allah wani irin activity zan ce, wani activity da zai faru daga nan kana kallon police a ce su ba su ji ba ina su gaje.
To wata gila an tura jami'an ai sun tiri wasu wajaje na dai,
eh to ko da an tura jami'ai sun tiri a bakin hanya, so ya kamata ya ce nan cikin kasuwa da angwani shi mai gadin da yake wurin ma ya fito yayi bayani ai, yace yana ya ga lokacin da suka zo, kuma ya ga lokacin da suke ta abun yafi karfin sa. To ka gani, so
amma me yasa bai buga waya ko yayi kokarin yin wani abu kai?
To ni ina ganin karshen ta ban masa wannan tambayan ba, amma karshen ta ba mamaki ko ya je kamar inda ka faɗa sun fita. To amma ai bai kamata a ce babban police station yadda DPO yake a wurin nan a ce an bar gurin nan, to kaga wannan ya nuna cewa 'yan ta'adda ma za su iya zuwa su balla gurin su ce kowa ma ina su gurin.
Maganan wai ma wai sun tafi sun tiri bakin hanya. Abin da muka sani shine 'yan sandan nan suna in dai tsaro ne to kansu suke fara tsarewa, dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro.
Akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro, yanzu ma abun watakila arewa ne ya sauki, amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari.
Yankin kudu maso gabas 'yan IFOP sun fi jami'an tsaro.
Matasa ku dakata a nan, makon gobe in Allah ya kai mu Maɗora. Godiya ga matasan na ƙaramar hukumar Karuwa a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shara. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
To madalla yanzu kuma sai shirhin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudurin gwamnatinsa na kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke fuskantar Najeriya kafin ƙarshen shekarar nan da muke ciki. Shugaba Buhari ya furta hakan ne a lokacin wani biki na al'adun gargajiya da aka shirya a fadar Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi. Bikin da ya samu wakilcin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ta hanyar ministan cikin gida kuma tsohon gwamnan jihar ta Osun Chief Ralph Arebisola. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta na cewa kakakin yakin neman zaben Chief Ahmed Bola Tinubu kuma karamin ministan Kwadugo Festus Kiamu ya kare matakin da kwamitin ya dauka na cire sunan mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha a cikin jerin yan siyasar da za su taimaka wajen yakin neman zaben Chief Ahmed Tinubu a zabe mai zuwa. A wata sanarwa da Festus Keyamo ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari shine ya bukaci kada a sanya sunan mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da kuma boss Mustapha a cikin jerin masu yakin neman zaben, domin kuwa kamata ya su zauna baya su rike gwamnati a lokacin da ake hada-hadan zabe. Sai dai tuni kuma yan adawa suka ce Osinbajo da boss Mustapha sun ki shiga jerin masu yakin neman zaben ne a sabili da adawa da suke da dauko musulmi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida da yake cinyewa tsakanin gwamnan jihar Rivers Wilson Wike da kuma shugaban jam'iyyar PDP Yoshia Ayu, inda gwamnan na jihar Rivers tare da wasu gwamnoni da suka hada da Shehu Makinde na jihar Oyo, nan jihar Abia da kuma jihar Benue, dukkanin su suka bukaci lalle sai Yoshia Ayu ya sauka daga mukamin sa na shugaban jam'iyyar domin mai da jagorancin shugabancin ga yankin kudancin Najeriya, tunda Alhaji Atiku Abubakar ya fito ne daga arewacin kasar. Sai kuma jaridar Daily Trust ya ta mai da hankali ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya a su, inda yanzu haka kungiyar, a cewar jaridar Daily Trust, ta dauka kara dangane da wani hukunci da kotun ma'aikata ya bayar da ke umartar kungiyar da asu da ta umarci ayyanta su koma bakin aiki. Sai dai a wani kara da babban lauyan kungiyar ta asu Femi Falana ke jagoranta ya bugaci kotun dauka kara da dakatar da hukuncin da karamar kotun ta zartar. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da yanzu haka ke ziyarar aiki a kasar Amurka wajen taron majalisar ɗinkin duniya, ya yi kira ga shugabannin Afirka ƴan uwansa da su tashi tsaye na yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban Buhari ya bayyana takaicinsa cewa ya cin hanci da rashawa ya hana nahiyar Afirka ci gaba. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Iraniyawa sun gudanar da zanga-zanga akan tituna tsawon dare na 9 a jere ranar Lahadi domin nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sanda na birnin Tehran. An gudanar da wasu zanga-zangar na nuna goyon baya ga matan Iran a sassan duniya daban-daban da suka hada da biranen Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York da Paris da sauransu. An fara zanga-zangar ce a ranar 17 ga watan Satumba a wajen jana'izar Amini, wata 'yar Kurdawa mai shekaru 22 da ta mutu kwana ɗaya kafin barkewar zanga-zangar, yayin da take tsare a wurin 'yan sanda da ke tabbatar da mata na shiga ta kamala a ƙasar ta Iran mai bin tsarin Islama sau da ƙafa. Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a Ukraine. Mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi yayin da yake magana a shirin This Week na ABC. Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asirce cewa Biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya bada umarnin harin nukiliya. Sai dai bai bayyana yadda Amurka za ta mayar da martanin ba. Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokaci da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha. Amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗa wa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da caji, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da ɗumuɗuminsu. Za kuma iya leƙawa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da kuma Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya, mu kuma mu ƙarasa kwana lafiya.